gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar biyo Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio ko kuma za ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu boahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Hafiz Baballe
Zara Ufaki
to Zara Usa biyar mu aka ciyar mu ce da ta shigo yau
To masu sauraro a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan harkar lafiya inda a yau ma ɗaya ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan cutar hanta wacce a turance ake kira da hepatitis B
muddin idan ka ga fitsarinka ya canza kaga zazzabi an yi maganin zazzabi ya ji tafiya kaga idanka ya canza zuwa rawaya fatar jiki tana canza zuwa rawaya mutum ya garzaya ya tafi asibiti a gwada shi a gwada jininsa a tabbatar da wannan ciwo ne yake damunsa don kar ya kasance ciwon wannan ainihin hepatitis din ne sannan ya kamata ainihin idan mutum yana kusa da asibiti ya je a gwada shi idan bai da ciwon a yi masa rigakafi
haka ne Hafiz da Zara'u kun san yadda wannan cutar na ɗaya daga cikin cututtuka da ke halaka mutane da gaggawa a duniya inda akalla mutane miliyan 1.3 ke mutuwa a duk shekara to dan haka ne yasa yau zamu tattauna akan wannan cutar kuma zamu gayyato likita domin ya wayar mana da kawunan mu akan hanyoyin da zamu kare kai daga kamuwa da wannan cutar sannan kuma wakiliyar mu Hawwa Umar ita ma ta tattauna mana da wasu a Abuja duk akan wannan cutar
Ku kanku masu sauraro zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-2-0-2-0-5-5-6-5-5.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook. Kun san matakan da ake dauka domin kaucewa kamuwa da cutar hanta wacce a turance ake cewa hepatitis B ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsa ta farko a yau ta fito ne daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru inda yake cewa salam filin yau da gobe shirin matasa. To ni dai a nawa nazarin da tunani ban san yadda ake kamuwa da wannan cuta ba balle har na dauki mataki akanta saboda haka na kasance da akwatin radio na domin na saurari masanan da kuka gayyato
to ga yanda Musa Ahmad Abubakar ya amsa mana sai dai mu roki Allah ya kare mu daga cutar hanta saboda galibin mutanen karkara sukan sha sigari a cikin al'umma sannan kuma ana shan ruwa gurbatacce Allah ya kyauta amin
to sai Abubakar Ayuba Mahangi shi kuma cewa yayin salam yau da gobe hakika wannan lokaci da muke ciki yana da kyau masana akan wannan cutar suke fitowa suna fadakarwa domin al'umma su san hanyar kaucewa wannan cutar
sai Sani Muhammad daga Karmo Abuja yace salam yau da gobe gaskiya matakin da al'umma ya kamata su dauka su kaucewa abinda likitoci suka ce musu kar su yi amfani da shi don kaucewa cutar
to sai lawalli Manchester Kamba cewa yau da gobe babban mataki shine zuwa asibiti domin a yi maka gwaji sannan kuma a baka shawara Allah ya sa mu dace
to amin daula
amin haka ne kam
sai sakon Musa Hadarin Asuba da Magaram yace yau da gobe sai Allah To gaskiya wannan tambaya ta fi karfi na domin haka za mu saurari likita kawai ku tashi lafiya yau da gobe.
To mun gode. Sai Abubakar kawo girgir cewa hanyar da za a bi don kaucewa kamuwa da cutar anta ita ce mutane su guji shakar gurbatacciyar iska da kuma shakar hayaki kamar na taba sigari da kuma hayakin da ake girke-girken abinci. Muna fatan kuma masana za su rika wayar wa jama'a kai kan yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cutar.
To sai Ahmadu Abacha Machina ya ce salam filin yau da gobe mai farin jini tamkar na zinare. Na muku fatan alkhairi. Yau kan ba ni da ta cewa a maudu'in naku, amma zan kasance da ku ta rediyo na don in samu ƙarin haske akan cutar hanta tare da likitan da za ku gayyato.
To mun gode, likita na nan zuwa kuwa. Sai Dauda Hudu Guru shi kuma cewa tabbas yau da gobe kun tabo mana inda yake mana kaikai domin kuwa mun dade muna neman hanyar yadda zamu kaucewa kamuwa daga wannan cutar. Don haka kamar kullum muna tare da ku domin jin daga masanan kiwon lafiya. Ku huta lafiya, Daula Salim da Hafiz Ado da kuma Hadiza. To mun gode.
To sai sakon Mahmud Salihu Kauran na Moda yace yau da gobe wani sa'in dai muna jin likitoci suna cewa a rage yawan shan magungunan gargajiya domin suna haddasa wannan cuta ta hepatitis B. Amma dai muna jiran ƙarin bayani daga masana kiwon lafiya. Ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe.
Sai sako na gaba inda ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak jihar Borno inda yake cewa salam yau da gobe. A gaskiya ba mu sani ba, sai dai muna kusa da akwatin rediyon mu don mu sani a zauren yau da gobe.
Sai sakon Sufiyan Gumal Zangon Daura ya ce yau da gobe. Kariyar hepatitis B, kiyaye shan duk wani abu mai ɗaci, yawaita shan ruwa ko rake, wannan su ne matakan da za a iya yin rage rigakafin hepatitis B.
To sai Adamu Biyu Biyar Inguru shi ma cewa salam yau da gobe. Ni a nawa tunanin sai ka kamu da cutar ko waninka ya kamu da ita, sannan za ka san matakin da za ka ɗauka na kaucewa cutar. To muna addu'a Allah ya raba al'umma da wannan. To Mallam Adamu, amma dai muna tafi da likita, ban san in garajen magana ba haka bane, amma ka zauna kusa da akwatin rediyon ka dan ka saurari likita. Akwai matakan kariya sosai.
Gaskiya ne Dr. Daula. Sai sakon Yusuf Babangaji. A'a, za mu kasance da ku da akwatin rediyon mu don mu san su.
To sai Ashur Hassan Tukno daga Yola jihar Adamawa inda yake cewa salam yau da gobe. Ni a gani na maganin kaucewa kamuwa da cutar hepatitis B shine rage yawan mu'amala da abubuwa masu daci kamar shan maganin gargajiya ba tare da shawarar masana ba.
To sai sakon Balaraba Musa inda yace ka ji tsoron Allah kuma ka kasance kana yawaita addu'a, Allah ya raba ka da cuta. Idan ka yi haka, to insha Allah za ka kare kanka. To fa Daula. To amma akwai rigakafi ai ko?
Shi ne ai an ce in kunne ya ji jiki ya tsira kuma rigakafi ya fi magani. Za a hada da addu'a amma kuma a hada da zuwa asibiti.
Gaskiya.
Dan shi Allah da ya ba da cuta kuma shi ya ce a nema maganin cuta.
Gaskiya.
To sai wari Malam Bare Brezuwa. Allah sa na faɗa wannan sunan daidai Hafiz. Daga jihar da magaran cewa salam yau da gobe kwana biyu. To gaskiya yau kam ba mu da ta cewa akan wannan maudu'in naku, amma za mu kasance da ku domin jin shirin yadda ta kaya.
To sai sakon injiniya Zakar Musa Girgir ya ce yau da gobe. Hakika wannan amsa sai dai jami'an kiwon lafiya. Muna jiran amsa domin kaucewa kamuwa da cutar hanta. Allah ya sa jama'a za su bi shawarwarin masana kiwon lafiya domin gujewa faruwa hakan.
To sai Sanusi Ibrahim Kakumi inda yake cewa salam yau da gobe. Tabbas ni dai ban da masaniya akan wannan, amma zan kasance tare da ku don jin wannan shiri mai muhimmanci. Ku tashi lafiya. To mun gode.
To sai sakonmu na ƙarshe ya fito daga Zainab Musa mai Adua. To ni dai ba ni da wata masaniya akan wannan tambayar taku, amma zan kasance tare da ku domin in ƙaru, tace insha Allah.
To haka ne kam. To mun gode, a ci gaba da aika mana da sakonni. Tom Adalla, yanzu bari mu ji tattaunawar wakiliyarmu Hawwa Umar a zauren yau da gobe.
Masu sauraron mu barkanku da warhaka. A tare da ni a wannan zaure akwai
Isa Mu'azu Darma Katsina,
Ibrahim Musa.
So, inda kuma zamu tattauna akan cutar hanta wanda a turance ake kira hepatitis B. Hepatitis wata kwayar cuta ce dake addabar dan adam wanda takan taba hanta, a wasu lokutan kuwa takan haifar da doguwar rashin lafiya. To Malam Isa, shin ka san wannan cuta ta hepatitis dake taba hanta?
Nikan ji ana yawan maganganunta caga irin banna da take yi wannan cuta.
To Malam Ibrahim, kaifa ka san wannan cuta ta hepatitis B dake taba hanta?
Da kwarai da gaske na santa da illan da take yi, saboda na tsinci kaina a wani aiki da na yi da ainihin primary health care haɗi da wasu ƙungiyoyi na Turawa. Mun zagaya a lokacin saboda wayarwa da al'umma kai akan wannan cuta, saboda haɗarinta da kamantaceniya da take yi da wasu cututtuka. Tana fakewa da wannan cututtuka, tana ainihin lalata kumbura al'umma hanta, sannan kuma tana kawo ma ina ga in ba na manta ba ainihin ciwon jejin ita ainihin hantan kanta, wanda in aka yi ma tafiya karshenta sai an cire wannan hantan an yi dashenta. So na samu cikakken bayani a kai a lokacin da muna wannan zagaye-zagayen, sannan kuma naga tana da alaka da ainihin mutum da muhallinsa, saboda zan iya tunawa idan mai wannan ciwo ya yi bahaya aka yi amfani da wannan ruwan za a iya ɗauka. Kuma mafi yawanci mutanenmu da suke karkara suke amfani da ainihin ruwan kududdufi, sannan mace mai ciki za ta yi haifan yaro da wannan ciwo da dai sauransu. Kuma ciwon a al'adance wasu za su ce mata shawara, wasu za su ce mata lisuwa, sannan kasancewa tana kama da zazzabi, mutane za su ɗauka malaria ne su yi ta shan magani, saboda likitocin nan ba kawai suke zuwa ba. Amma dai a wannan gaba ina ga abin da ya kamata kananan hukumomi.
Kafin mu je ga abin da ya kamata, bari mu koma ga shi Malam Isa. Shin ka san abin da ke kawo ta, duk da shi Ibrahim ya dan yi bayanin wasu daga cikin abubuwan da ke kawo ta, shin akwai wasu abubuwa da kai ma ka sani da ke kawo wannan cuta ta hepatitis B da ke taba hanta?
Tabakin wasu ba'ar likitoci na samu bayanin cewa ga abubuwan da daga cikin wanda suke haifar da ita. Na farko, idan wani ya yi amfani da cokali wanda yana dauke da cutai, kai kuma da ka dauka baka wanke shi baka yi amfani da shi, za ka iya kamuwa da wannan cuta. Sannan kuma abu na gaba shine, idan ma kofi aka dauka mai cutai ya dauka ya amfani da shi, kai ma an ka dauka za ka iya kamuwa. Sannan in zufa da zufa suka hadu ana aiwatar da wannan, ana samun wannan. Haka kuma harkar jima'i in ta ratsa ga mai wannan cutai, kuma yana ana kamuwa da wannan da sauransu. Akwai su daban-daban abubuwan da ke haifar da ita.
Na'am. To Ibrahim, bari in dawo gare ka. Duk da dai ka ce tana da kamanceceniya da zazzabi a wasu lokutan, banda zazzabin akwai wasu alamomi da kai ka sani da ke kawo da suke nunawa cewa lalle mutum ya kamu da cutar, wato alamomin hepatitis?
A ciki akwai amai, akwai ficewar gashi, sannan kuma akwai kuraje wanda suke kama da toto, sannan kuma ina ga akwai ainihin mutuwar gaban jiki, shi yasa mutanen mu suke giranta shawara. Ina ga waɗannan su ne zan iya tunawa a alamominta. Amma ina ganin ita wannan ciwo, wannan cuta, tunda likitoci ba zuwa ƙauyuka suke ba, sai ka kai kanka. Ina ga yana da kyau a sanarwa da al'umma a yi amfani da ainihin ƙaramin matakin kiwon lafiya na farko, sannan a yi ƙoƙari a binciki mutanen da ba su da ita, gaskiya a yi rigakafi, don yanayin yadda al'ummarmu suke za su yi ta mutuwa, saboda wannan cuta ce mai haɗari, haɗarin gaske.
To Malam Isa, bari in dawo gare ka. Duk da kai dai cutar ka santa, amma dai baka yi mata wani sani sosai ba kamar yadda ka mun bayani, shin ka san wasu daga cikin alamominta?
To daga cikin alamominta mafi yawa ni na dan ji kadan daga bakin likitoci wanda suke bayani alamominta zai zama cewa kamar ana kamuwa da wasu kuraje waɗanda za a yi ta fama da su ko zazzabi a yi ta fama da shi. Shi yasa yake da muhimmanci su kuma likitocin suke magana cewa duk inda mutum ya ji wasu abin da bai gane mawa ba, maimakon ya ta sayan magunguna yana sha, to ya kamata ya gaggauta ya je ya ga likita domin likita ya fitar mai da menene me ke faruwa ya kuma za a yi. Wannan shi ne mafita.
To Malam Isa, ka san cewa cutar na da hadarin kama kowa, wato babu babba babu yaro, ka san da haka?
To duk in aka ce wannan cuta ce wadda musamman ma ana daukar ta kuma ta hanyoyi daban-daban, so za ta iya kama babba, za ta iya kama yaro. Don haka umma mi za a yi na rigakafi ko wani abu yanda za a yi ma yaro, to shi ma babba za a rasa yanda za a yi mashi ba.
To Malam Ibrahim, duk da dai ka ce uwa takan ba wa ɗanta watakila a wasu ayyukan da ka yi a can baya, shin ta yaya uwan nan take ba wa, ka san ta yaya uwa take ba wa ɗanta wannan cuta?
Duk da ba ni da cikakken bayani, amman mafi yawanci a lokacin da wata ungozoma ta yi mana lakca a wannan lokacin, in zan iya tunawa, take nuna muhimmancin ainihin mata suke zuwa awo ake gwada jininsu a sani ko suna da shi ko ba su da shi, domin a kare da daga samuwa da wannan abin ciwon idan ta zo aihuwa. A nan ne na ji wannan bayani, kuma ina ga ya fa zama wajibi matsawa mutanenmu musamman wanda suke karkara, musamman matanmu iyayenmu mata suke yawan zuwa ainihin kananan asibitocin da gwamnati ta gina musu domin duba lafiyansu, ba lalle sai suna da ciki ba, da su da yayansu, saboda su iyayen su ne ainihin ginshiki wato foundation na yara da lafiyansu da tarbiyansu da komai. Sannan kuma kokari a kaucewa ainihin gargajiya da champe-champe, su ma suna hana ainihin mafi yawancin mutanenmu zuwa asibitoci a gwada lafiyarsu.
Malam Isa, bari in dawo gare ka. Ka san cewa ita wannan cuta tana da rigakafi?
Na sani tana da rigakafi wanda akan yi ma ƙananan yara ma, so sannan kuma su ma manyan yayin da suka girma su ma akwai yanda ya kamata a dauki matakin yi masu rigakafin, kuma ana nasara duka gaba ɗayan sun aka aiwatar da haka din.
To Malam Ibrahim, duk da cewa a wancan lokaci da kun yi ta yawo kuna wayar da kan jama'a, yaya za mu kwatanta wayar da kan jama'a akan cutar hepatitis da ke taɓa hanta yanzu da kuma wancan lokaci?
An samu gaba a ci gaba, saboda a yanzu akwai kafafen ainihin sadarwa na zumunta kala-kala, sannan gidajen rediyo sun karu ainihin na karkara wanda suke magana da yarurrukan da al'umma suke saurara a kowanne, na ga kowace jiha tana da ainihin gidan rediyo nata mai zaman kanta, wanda ina ganin a lokacin daga Hausa, Turanci, sai Rabanci ko Ibo, mafi yawanci gidajen rediyon na ake samun ma'aikatansu. Amma yanzu abin ya yawaita, saboda haka ina ganin wayar da kan al'umma a yanzu ya fi yawa. To amma kuma karɓar abin ne har yanzu yana buƙatar a yi nazari a kansa, sannan a daɗa inganta shi, domin ainihin mutanenmu musamman da suke karkara su mori ainihin wayarwar da ainihin sauran kafafen watsa labarai suke yi. Ya kamata a shiga lunguna da ƙauyuka aiwa mutane bayani. Da ina yaro na san ana amfani da majigi, za a je cikin gari ƙauye a samu dagaci ko mai gari ko mai unguwa a kafa wannan magiji a yi kamar wasan kwaikwayo, mutane su gani mutanen nan masu wasan kwaikwayo sun sa sutura irin nasu na ƙauye, yana nishadantar da su kuma abin yana shigar su. So wannan yana taimakawa wajen a karbi abu, ko haka dai za a ci gaba dai har Allah ya sa duka. Kuma 'yan bokonmu da suka tsinci kansu an haife su a ƙauye da karkara suka samu wannan ɗaukaka, ya kamata suke ɗan samun lokaci kaɗan suna aikin sa kai, suna wayarwa da mutane kai akan irin waɗannan abubuwa, musamman a zamantakewa muhalli da kuma ainihin alaƙar muhalli da zamantakewa da cututtuka masu yawa, ba ma lallai sai wannan ainihin ciwon hantan ba.
To Malam Isa, idan na dawo gare ka, duk da shi Malam Ibrahim ya mun bayanin ta yadda aka yi ma ya san cutar har kansa ya waye akan cutar. Kai ta yaya aka yi ka san da cewa lalle akwai wannan cuta da kuma take saurin kama mutum ko kuma ake saurin daukan ta, wato hepatitis mai taɓa hanta?
To ni hanyoyin da na sani suna da yawa. Ta hanyar da na san wannan, akwai wata samina da aka yi a Nicol Luxury Abuja wanda mun samu halartar ta a nan wurin, ma an gudanar da wannan lecture akan wannan bayani din haka. Sannan bayan wannan kuma zaka ji so da yawan lokata akan samu su kafafen watsa labaru wanda za a samu su likitoci a nemi su tambayoyi, suna amsoshi akan wannan, wasu kuma suna kirkirar wasu programs akan irin wannan, kuma suna bayani jehi-jehi dai, amma ba wai ya yawaita bane irin yadda ya kamata a yi shi, ba haka ake ba gaskiya. Ya kamata a ƙara shi na wayewa mutane da kai ta hanyoyi daban-daban, yanda za su fahimci abin, su gane, su ƙetare ma abin ya zama cewa an samu zaman lafiya, an samu lafiya ingantatta.
Na'am, kamar asibitoci haka ko kuma wani lokaci haka ka kai ziyara asibiti ko wani talarura ta kai ka asibiti, an taɓa tara ku domin wayar muku da kai akan ita wannan cuta ta hepatitis a asibitoci?
To su likitoci da ke akwai, waɗanda ke akwai a asibitoci, suna da kafofin da ko kuma hanyoyin da suke ganin da su suke amfani wurin wayar mu al'umma da kai ta wasu cututtuka ire-iren wannan. Amma duk yanda ake abu, saboda yawaita al'umma a yanzu, wani abun za a yi mutum baina, wani abu kuma ana iya yi a yi sa'a mutum ya ji, don haka dole sai dai a ƙara kira gare su, su ƙara faɗaɗa kira yanda za a yi abu, a gamsar da mutane, a fa'idantar da mutane, saboda yawaita da al'umma suka yi yawa yanzu, ya kamata a ƙara ma abin yawa, yadda za a yi kowa ya sauraji abin da ake ciki, ya kiyaye domin a samu lafiya ingantatta.
Na'am, to baya ga haka, wace shawara za ka ba wa mutane wataƙila a ɗan ƙaramin sani da ka yi wa wannan cutar, ko akwai wani shawara da za ka ba wa mutane domin ai za a iya kare kai daga kamuwa da wannan cuta? To ɗan tsokaci a kan yadda mutane za su kare kansu.
To kamar yadda aka hidi cewa ga hanyoyin da ake samun waɗannan cututtuka, to ya kamata a ce mutum in ya ji ana cewa in kunne ya jiki ya tsira, kamar yadda aka ce ana fuskantar shi ta fannonin mata, so ya kamata mutum ya kiyaye, ya tsaftace kanshi daga hanyoyin da zai zo ya sadu da wasu matattaki a hanya wanda ba nashi ba, so sai ya zama cewa tanan ya kubuta, ya kare kansa daga wannan. Sannan kuma yayin da ka gane cewa ga wani na ta dauke da cutar nan, to ya kamata shi ba kyamata shi za ka yi ba, kai kokarin gamsar da shi, ya gane matsayin cutar a wurinsa, ya gane illar da za ta iya ma wani, shi da kan shi wannan din sai ya kiyaye, in yana son zaman, in yana son lafiya ga al'umma, shi ya samu matsala shi ma, sai Allah ya ba shi lafiya sanadiyar wannan.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin, 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 summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku, ku jama'a ga wata.
Kai tsaye ta waya, muna tare da Dr. Mustapha Munir.
Dr.
Assalamu alaikum. Wa alaikum
assalam. Barka da warhaka. Yo Dr. Barka ka dai.
To dakta, yau muna magana ne akan cutar anta wanda a turanci ake kiran shi da hepatitis B.
To ina ga ya kamata mu fara daga bayanin ita kanta cutar, me ya take, ya ake daukar ta. Ita cutar anta wato hepatitis B cuta ce ta jini, wacce kwayar cuta kala virus take janyo ta. To illar irin waɗannan cututtuka na hepatitis su ne a cikin jini suke, sannan kuma su ana saurin ɗaukar su duk inda jinin ɗan adam ya haɗu da na wani. Wato matakan ɗaukanta shi ne, uwa za ta iya sa wa ɗanta da ta haifa, miji zai iya sa wa matarshi, mata za ta iya sa wa mijinta, sannan duk wani mataki da ake yi a wanzamai wanda ba sa tsaftace kayansu, wasu ba sa tafasawa ko kuma su sa sinadarai wanda na kashe kwayar cuta askansu, in su aka yi wa musamman wajen abin da ya shafi kaciya ko yankan beli, musamman wanzaban mu na gargajiya wanda sai a jera yara 10-20 da wannan aska guda ɗaya a ce za a yi musu kaciya, to wannan ma ana ɗaukata. Wato duk waɗannan hanyoyi ne da jini koya yake na wani ko kuma wani abu da ya fita daga jikin ɗan adam wani ya haɗu da na wani, shine ake ɗaukan cutar wannan kwayar cuta ta hepatitis B. Sannan babban matakin kariya na cutar hepatitis B shine allurar rigakafi da ake. Rigakafin hepatitis wannan cutar hanta ana yin sa ga jariri a daidai san da aka haife shi, allura ta farko da ake kaman wani lokacin ko a haihuwa ko kuma a kwana 7, sannan a sake maimaitawa a zuwa asibiti da ake na wata 2 ko wata 3, sannan a sake maimaitawa a zuwa asibiti da ake na allura na wata 4. Kun ga duk jaririn da aka haifa ya zama iyayensa sun jajirce sun yi kokarin zuwa wannan allurar rigakafi akai-akai, aka samu cikakkun allurar nan guda 3 sai samu kariya. Ga babba wanda bai sani ba ko ya samu wannan kariya ko bai da ita ko da yaron ne, in ya je asibiti za a iya gwada shi a yi masa allurar rigakafi, a ga jininsa yana da wannan cuta ta hanta ko ba shi da ita, in ba shi da ita sai a yi masa rigakafi. In har kuma ta riga ta shiga gaskiya tana da wahalar fita, kuma maganinta yana ɗawainiya, za a sha magani da tsawon lokaci, tana da magani amma sai an sha magani da tsawon lokaci an yi kuma ɗawainiya. Idan kuma aka yi rashin sa'a sai ƙarfi a jikin mutum bai nemi magani ba, za ta iya sa farkon alamanta tana kama da kaman shawara, launin ido ya canza, kasala, kumburin ciki. In har tai nisa sai ka ga ta sa irin wannan mutum cikinsa ya kumbura sosai da har sai likitoci sun sa allura sun dinga fitar da ruwa daga cikinsa. Wani lokacin har ta zama cutar daji, har ta iya wanda zai iya kaiwa ga rashi ko kuma dai ɗawainiyar rashin lafiya. Saboda haka wannan cuta ce mai saukin shiga, mai saukin karewa, mai wahalar warkewa, wanda su ne kullum irin cututtukan da muke kira a kan a nemi rigakafinsu, a ɗau matakai na kare kai wanda a rage yawansu. Sannan wani abin takaici shi ne wannan cuta ta hepatitis tana da yawa a al'umman. Bincike ya nuna kashi 1-10 na 'yan Najeriya suna ɗauke da wannan wato. A duk mutum 100 in ka ɗauka za ka samu mutum 10 masu ita. Saboda haka abu ne da ya kamata a ce mutane suna kare kansu. Ko da duk manya ko da ma'aurata ne ko suna shirin yin aure za su iya kare kansu ta hanyar zuwa su je a yi musu rigakafi. Ba a girma da wannan rigakafi in ba a yi ma kana yaro ba ko kuma ba ka da tabbas din amma ko ba amma ba, kawai ka je asibiti ka ce kai shawara da likitoci su yi ma wannan allura ta ciwon hanta.
To wai shin kowane irin asibiti za ka je ko kuwa a'a za ka je asibiti ne na musamman wanda ake yin wannan rigakafi?
To duk asibitocinmu duk da suke ko'ina a ƙasar nan a ƙasashenmu in dai har ana allurar rigakafi akwai wannan rigakafin ta hepatitis. Ba sai wani na musamman ba, musamman in dai harkar rigakafi ne. Amma in har cuta kuma ta riga ta shiga wani lokacin su wannan asibitin za su iya dubawa su ga tafi ƙarfinsu su tura mutum asibiti na gaba. Saboda ciwon hanta ciwo ne mai rikici wanda da yawa gwaje-gwajen da magungunan sai an tura mutum gaba ne a asibitoci. Amma ita allurar gaskiya ana samun ta a duka asibitoci.
To likita lokaci ya yi mana halinsa. Muna godiya sosai Daula.
Likita lokaci yayi hali, ina son da tambaya ɗaya amma ina jin kila dai dole mu sake dawowa don saboda an ce akwai bambancin C da B din. Mako mai zuwa insha Allah za mu dasa akan wannan domin mu ci gaba da sani, kuma su ma kansu masu sauraron mu ba su daman su kira su maka tambayoyi akan wannan cutar. Mun gode kwarai, sai wani mako likita. To jama'a, a nan ƙarshe muka kawo wannan shirin a madadin
Hafiz Baballe
tare da Zara Ufage, ni Daula Salim ke cewa mu huta lafiya.